أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa gashi cikin falalar Allah subhanahu wataala Allah ya sa mun rufe wannan karatu daf da azumin watan Ramadan a cikin watan Sha'ban Ramadan yana sauran kwanaki muka ce kuma sai idan Allah subhanahu wataala cikin falalarsa da yardarsa ya sake juyo da rayuwar mu bayan watan Ramadan kuma mu dawo mu dora cikin yardar Allah subhanahu wataala yau gashi an azumci watan Ramadan kwana 30 yau muna 14 ga watan Shawwal ma'ana shi kansa Shawwal din yau har ana neman rabin sa larabawa suka ce kana zamanu yajri bi ajalin nas lalle zamani ya kasance yana tafiya ne da ajalin mutane wa a shahudi ne yau din ayi alamis ne mu dai a sallar da muka yi yau shahudi ne awa waya tiyani kullu ba'idin laraba suka ce a kwana a tashi shi yake kawo duk wani abu mai nisa waya baliyani kullu jadidin shi yake tsufantar da kuma duk wani abu sabo hatta yasira nasu ila manazilihim har mutane su tafi zuwa ga masaukansu aljannatul aliya aw annarul hamiya bahaushe yace a kwana a tashi asaran mirayi yau gashi muna 14 ga watan Shawwal yau din kuma 14 cikin wani ikon Allah yau yana daidai da shekara 3 da rasuwar Malam Muhammad mai danda yau 14 ga watan Shawwal bayan kuma 14 Alhamis kuma ka duba 14 ta sake dagowa a ranar Alhamis irin wannan rana ta 14 ga watan Shawwal ranar Alhamis Malam Muhammad mai danda rasu Allah jikan sai gafarta masa aka yi sitararsa ranar 15 ga watan Ramadan Shawwal haka kuma Malam Kabir Ahmad ɗaya daga cikin manyan malaman wannan gari shi ma yana da shekara 3 da sati 1 domin shi ma ranar Alhamis ɗin ya rasu 7 ga watan Shawwal shi ma Alhamis ɗin ne shi kuma aka binne shi Juma'a 8 ga watan Shawwal Allah ya ji kansu ya gafarta musu Allah ya haskaka kabarrukansu idan ta mu ta zo Ubangiji Allah ya sa mu cika da imani alhamdulillah yau gashi Allah ya dawo da mu don ci gaba da karatun mu mai albarka karkashin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna assasawar almarhum Sheikh Isma'il Idris ibn Zakariya muna roƙon Allah ji kan malam Allah ya gafarta masa dukan waɗanda suka gabace mu tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa muna roƙon Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu kungiyar da a yanzu ke karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir shugaban majalisar malamai na ƙasa da dukkan waɗanda suke tallafawa malam a dukkan matakai muna roƙon Allah ya taimaki malam Allah ya gaje shi da dukkan masu tallafa masa a mataki na ƙasa jihohi kananan hukumi da rassa jagoran mu cikin wannan jami'in albarka jihar Bauchi a Sheikh Salu Suleiman imamun ahlus sunna na garin Ningi muna roƙon Allah ya ƙara wa malam taimako Allah ya ƙara masa lafiyar jiki da imani rashin lafiya da malam ya ta fama da shi musamman kafin Ramadan har ana ganin ma kamar malam ba zai yi tafsiri ba Allah ya ba wa malam lafiya malam ya yi tafsiri na watan Ramadan kuma duk wanda ya ga malam yanzu ya san lallai malam ya samu lafiya kware da gaske muna roƙon Allah madaukaki ya kara masa lafiya kafin mu tafi muna cikin wannan sura mai albarka suratul tauba kuma yau na ganin zamu tashi kan wannan aya mai albarka innamas sadaqatu lil fuqara
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
kamar yadda muka sani dukiya tana da matukar muhimmanci a wurin dan adam ba ma a wurin dan adam ba a rayuwa gaba daya dukiya Allah ya bata wani matsayi na musamman shi yasa saboda yadda ubangiji subhanahu wataala ya ta'allaka zuciyar bayinsa da dukiya shi yasa Allah ya bawo dukiya kulawa na musamman in ka dubi abubuwan da suka shafi dukiya a addinance a qur'anance zaka ga ubangiji subhanahu wataala ya jibintarwa kansa mafi yawan al'amarin abinda ya shafi dukiya yanzu dauki matsala abin da ya shafi gado Allah bai bar mutane hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne ulul azmi minar rusuli khatimul anbiya'i ya fi kowa daraja da daukaka cikin annabawan Allah amma Allah bai jibintar mar yaya za a raba gado ba sai Allah ya jibintar da raba gado da kansa saboda me saboda muhimmancin dukiya Allah ya faɗi ga wanda za a bawa ga wanda za a bawa ma ga abin da za a bashi in wane da wane suna nan wane da wane to ba sa ciki idan wane da wane suna nan to sun daga wane da wane daga matsayi kaza zuwa matsayi kaza in wane da wane suna nan sun koru wane da wane in wane baya nan wane ba zai shigo ba in wane yana nan wane kuma zai shigo Allah ya jibintarwa kansa domin me al'amarin ya shafi dukiya ita kuma dukiya tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske an ta'allaka an rataya zuciyar dan adam da ita to haka kuma ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar ita ce zakka hatta ita zakka rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar da ake cirar wata dukiya sananniya min malin makhsusin daga wata keɓanciyar dukiya da take da sharuɗa sannan Allah jibintar da zakka raba ta waɗanda za a bawa shi ma Allah sai jibintarwa kansa sai Allah ya faɗi to dangogi guda takwas sai Allah ce waɗannan nau'in mutane guda takwas ko kuma nau'in ayyuka guda takwas su ne waɗanda za a ba su zakka da haka zakka Allah ya jibintar da raba ta ko kuma waɗanda za a bawa da kansa shi yasa waɗansu talakawa ko kuma ka ce waɗansu mutane guda biyu sun zo sun sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka nemi manzan Allah mai tsira da amincin Allah ya ba su zakka ya ba su wani abu cikin dukiyar zakka da aka tara sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su in kun so to sai in ba ku amma ina sanar da ku la hawwa fiha li ghaniyyin mawadaci ba shi da rabo a cikinta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu wala li qawiyyin muhtasim haka kuma ƙarfa mai abin yi shi ma ba shi da rabo a cikinta kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gaya musu ba da zakkan nan fadar wanda za a bawa ubangiji ne ya jibinci wannan al'amari da kansa ba ni na lissafa da wani ko kuma nake zabar wanda na ga dama wanda nake so in bashi zakka ba a'a wa'anda za a bawa ubangiji subhanahu wataala shine ya fade ta shine ya fade su. Ita kuma zakka al'ummar musulmi wato tsari ne na Allah, wani tsari ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo, kamar ka ce wani tsari ne na Islamic Poverty Alleviation, wani tsari ne da Allah ya kawo shi a tsakanin al'ummar musulmi. Zai rage radadin talauci, zai rage zafin talauci. Idan mawadata suna fitar da zakka, ana karban zakka, ana mayar da ita kan waɗanda ba su da ita, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Mu'az ibn Jabal cewa za a karbi zakka daga mawadata a mayar da ita zuwa ga talakawa, to wannan zakkar da aka karba daga mawadata aka bada ita zuwa ga talakawa za ta rage radadin talauci a cikin al'umma, za ta kawo abin yi domin duk wanda ba shi da jari ya karbi zakka, ya kawo shi ya jari shi an fidda shi cikin mutanen da suke da bukata. Shi ma Allah ya abin albarka wata rana sai ya fitar. Sannan ita zakka tana kawo mahabba, soyayya, kauna tsakanin mawadata da talakawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya zuciya ta so wanda yake kyautata mata, kuma ita zuciya an sa ta taki wanda yake adawa da ita. So idan mai arziki yana fidda zakka yana bawa talakawa, to wa'annan talakawan da ake bashi ko kuma da ake basu zakasa, wannan basun da ake yi yana jawo mahabba, yana jawo kauna tsakaninsa da su. Rashin basu to zai kawo kiyayya. So zakka wani al'amari ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara, kuma tana da sauki a cikin addinin musulunci. In ka dubi yadda addinin musulunci ya tsara zakka, wallahi zakka tana da sauki, zakka ba ta da wahala. Idan kana da naira miliyan 1 fa, abinda zaka cire a zakka a cikin miliyan 1 fa naira 25,000 ne. Da zaka mallaki biliyan 1 a cikin biliyan 1 fa, abinda zaka cire miliyan 25,000 ne. Kai kaga akwai sauki, ka raba 40, ka dauki 39 ka ba wa Allah daya. Ɗayan ma da zaka ba wa Allah, Allah ya ce ba wa na kusa da kai, waɗanda suke kewaye da kai daga cikin waɗanda Allah ya ce a ba su. Sai Allah madaukakin sarki cikin wannan aya mai albarka a cikin suratul Tauba, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya lissafa su. Faqala, sai Allah madaukake ce innamas sadaqatu. As-sadaqatu huna Allah yana nufin zakka. Ai ma'ana innama tu diz-zakatu, lalle ana bada ita zakka ne, al-wajibatu ta wajiba, kinan ba sadaqa ta tadawwa'i ba. Zakka ta wajibi, ita kuma zakka ta wajibi ba ta wajaba akan musulmi sai wasu abubuwa sun hadu. Na daya, sai idan shi musulmi ne, wanda yake ba musulmi ba babu zakka a kansa, ko mun yawa dukiyarsa musulunci bai dora masa zakka akan dukiyarsa ba. Na biyu, fisabik, ana ganin babu zakka a dukiyar wanda yake bawa ne ba da ba, duk da cewa daga baya daga cikin magabata ko tun daga cikin sahabbai akwai wanda suke ganin a'a ana iya cire zakka a cikin dukiyar bawa in dukiyar ta kai a cire zakka. Amma dai sai sabiq babu zakka sai a dukiyar wanda yake da. Me yasa? Shi bawa da shi da abin da ya mallaka ai mallakar mai gidansa ne, da haka zakkarsa tana cikin zakkar mai gidansa. Da haka kenan zakka tana kan wanda yake musulmi, musulmin kuma da. Sannan sai an samu dukiya wanda shi mutumin ya mallaki abin da ake kira nisabi. Sannan sai an samu nisaban kamilan, sai an samu nisabi cikakke. In an samu karanci daga nisabi, to wannan babu zakka a kansa. Sannan sai an samu haulan kamilan, musamman zakka wanda ta shafi kamar naqadan kudade, ba kamar amfanin gona ba, da ma'adini da makamantansu, kamar dukiya ta kuɗi da abin da ya shafi dabbobi, duka waɗannan sai an samu haulan kamilan, sai an samu shekara cikakkiya. Wasu maluma suka ce yana daga cikin sharadi a samu babu bashi wanda zai rage zakar. In akwai bashi wanda zai rage zakar kuma mutum bashi da wata kadara, ta badangarci, ma'ana wanda ba ta dole ba, ba abin da ya shafi kamar gidansa, wanda yake ciki yake zaune da iyalansa ba, in ba shi da wata kadara da za ta biya wannan bashin, sai ya zamanto in an cire wannan bashin a cikin dukiyarsa, dukiyar kuma za ta yi ƙasa daga nisabi, to shi ma wannan babu zakka a kansa. Kaga waɗannan abubuwa ne da suke da sauƙi, Allah ya sauƙaƙa wa bayinsa. To sai Allah ya ce idan mutum ya mallaki nisabi, kuma nisabin nan mallakarsa ne shi kadai, bayan mallakarsa ne shi kadai cikakken nisabi ne, sannan ya samu shekara, to sai ya cire haƙƙin Allah. In ya cire haƙƙin Allah, sai Allah ya ce ga waɗanda za a bawa, innamas sadaqatu, sai Allah ya ce lil fuqara'i. Ai ma'ana lalle sadaka ta wajibi, ana bayar da ita ne, Allah ya ce lil fuqara'i, alil muhtajina, ga waɗanda suke mabukata, alladhina la yamlikuna shay'an, wanda basu mallaki komai ba. Shi talaka ko in an ce fakiri shine wanda bashi da komai, hatta in ya wayi gari yau, na yau din yana iya yiwuwa sai ya tashi ya nemo, wannan shi ake kira fakiri. La yamliku shay'an, bashi da komai. Bambancinsa da wanda ke miskini, shi miskini yana da wani abu, lakin la yughnihi, ba zai ise shi ba. Ma'ana yana da wani abu a rayuwa, amma wannan abun ba zai ishe shi bukatuwar rayuwarsa, ya ɗauki nauyinsa ba. To shi ake kira miskini. Ba ana nufin miskini wanda ya rasa wata gaba daga cikin gabobin jikinsa ba. Mara ce a baya gani, sai ce miskini ne. A kuturu ne shi, a ce miskini ne. A gurgu ne shi, a ce miskini ne. A kaza ne shi, a ce miskini ne. La, shi ba miskini ba ne. Matuƙar yana da dukiya, yana da wadata, yana da abin da zai ishe shi, to wannan shi ba miskini ba ne. Waɗansu suna cewa miskini shi ne wanda bai mallaki abin da zai mar shekara ba. Wannan maluma da yawa sun soki wannan. Ba za a ce wanda bai mallaki, in ka ce wanda bai mallaki, yau ɗin nan an wayi gari, wanda ba shi da abin da zai yi hidimar shekara, to ai wanda ba miskini ba cikin mutane? ‘Yan kaɗan ne, ‘yan kaɗan ne, kaɗan ɗin ma ƙwarai. Amma dai bambancin miskini da fakiri, shi fakiri ba shi da komai. Yanzu nan in ya wayi gari a cikin gidansa, to za ka same shi ba abin da za a ci da rana ma, sai an fita. Ba abin da za a ci da daddare ma, sai an fita. To wannan shi ne miskini, a shi ne fakiri. Amma miskini yana da wani abu, lakin sai dai ba zai isar da shi ba. Shi yasa Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara, sai Allah ce wal masakin. Al masakin kuma alladhina la yamlikuna ma yakfihim, su ne waɗanda ba su mallaki abin da zai ishe su ba, ya tsare musu bukatunsu. To waɗannan su ma Allah maɗaukakin sarki ya ce a ba su zakka. Kinan kaga kamar ana gaya ma a cikin al'umma, in ga fakiri ga miskini, to alfaqiru ahwaj, fakirin nan shi ya fi tsananin bukata, shi ya fi tsananin dacewa a ba shi zakka fiye da me? Fiye da wanda yake miskini. Amma za ka sha mamaki a ƙasar nan, sai ga mutane suna cire zakka. Wani in ya cire zakka ya ba abokinsa, shi me yasa ka ba shi zakka? Wai ai ana so a ɗan ƙarfafe shi ne, shi ma ya tashi. Kuma shi ma fa ƙauyin ne, ƙaƙƙarfa ne, mai nema ne, yana da abun wani, wataƙila ma ya kai ya riƙe al'umma. Ga kuma waɗanda suke da tsananin bukata haulahu a gefensa, waɗanda hatta alƙur'ani da Allah zai lissafo da waɗanda za a ba su zakka, sai ya fara ambata su. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wal amilina alaiha, haka waɗanda suke yin aiki dan tattara zakkar, suma ya halatta a ba su zakka. Ai alladhina yajma'unaha, waɗanda suke tattara zakkar, misali an sa su, sai aka ce to waɗannan su ne kwamitin sa'i. Kuma wannan abin kar ka ɗauka a wannan zamani ne, tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai sa'i da ake turawa mai karɓan zakka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya Mu'az ɗan Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi, lalle kai zaka je wa waɗansu mutane min ahalil kitabi daga ma'abuta littafi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'adhu bin jabal zuwa yaman sai ya ce to in ka je ka fa'alimhum ka sanar da su ga abinda Allah ya ce ga abinda Allah ya ce ga abinda Allah ya ce kowanne idan annabi ya fada sai annabi ya ce masa fa inhum ada'uka lidhalik in sun maka biyayya akan haka to ka sanar da su na gaba in sun ma biyayya akan kaza to ka sanar da su na gaba in sun ma biyayya akan kaza to ka sanar da su na gaba har annabi ya ce mar idan suka ma biyayya da annabi ya fadi abin da ya shafi sallah cewar ka gaya musu Allah ya faranta musu sallah guda biyar cikin dare da yini sai annabi ya ce in sun ma biyayya akan haka to ka sanar da su annallahu farada alaihim sadaqatan Allah ya wajabta karban sadaka akan su ma'ana akan dukiyoyin su to kazu min agani ya ihim da za a karba daga mawadatan su faturaddu ala fuqaraihim a mai da ita zuwa ga talakawan su kenan musulunci ya yarda to waɗannan da aka ce su je su tattaro zakka kenan musulunci yana bada security a dukiya duk wanda zaka sa shi aikin dukiya to ba laifi ka san masa a cikin dukiya in ka ce mutane su tattaro zakka sai kuma ka ce ba su da kokandala a cikin zakar to in an yi wasa in an tafi gaba za a ji a samu rashin gaskiya sai Allah ya ce a wal mu'allafatu qulubihim wa ai wal amilina alaiha sai Allah ya ce wal mu'allafatu qulubihim haka kuma wanda ake rarrashin zuciyarsu al mu'allafatu qulubihim ba ana nufin sai wanda yake kafiri kadai ba ma'ana ce wannan ba musulmi bane amma ana rarrashin zuciyarsa ana fatan ya karba addinin musulunci a koda musulmin ne sai aka ga zuciyarsa tana da rauni ma'ana addininsa yana da rauni wataƙila bai dade da karban musulunci ba bai dade a cikin musulunci ba amma fa yana nema ya zama wani iri wataƙila saboda babu to an yadda a bashi zakka dan alrashi zuciyarsa a ƙarfafar da ita a cikin addinin musulunci haka kuma wanda ake ganin ba wai ma ana fatar ko ana tsammanin musulunta sab'a a idan misali wannan an ga ta hanyar bashi zakka za a iya tsarewa musulmi wani sharri nasa maluma suka ce shi ma ya halatta a bashi zakka in misali musulmai kuna zaune cikin wani guri waɗanda yake kuna da kunci kuna da damuwa na waɗanda ba ku ba amma ga wani yana da sai yana da fada yana da ana tsoransa ana mutunta shi yana iya zama garkuwa yana iya zama kariya a gare ku ya halatta idan kuka cire zakkarku sai ku ce masa ga wannan zakka ce a matsayinmu na musulmi muka baka yanzu kun bashi ne don ku kare wa kanku sharri daga sharrin mutanansa ko daga sharrin waɗanda suke kewaye da ku malama suka ce wannan duka yana cikin mu'allafatu qulubihim ya halatta shi ma irin waɗannan a ba su zakka ko dan a rarrashi zuciyarsu shigo da imani ko dan a ƙarfafi imanin ko dan a tunkuɗe wa musulmi sharrin wani wanda yake da sharri sai Allah ya ce wa fir riqabi haka idan aka samu waɗansu mutanen kirki musulmai amma kuma suna ƙarƙashin bauta bauta ta kafirai to shi ma ya halatta a bayar a ƴanta su a cire su daga wannan bautar a kai su zuwa ga ƴanci saboda bauta ita masifa ne bauta bala'i ne bawa ba shi da ƴanci hatta da in ya aifa ba nasa bane dan na mai baiwar ne kinan kaga wanda yake cikin bauta yana cikin kangi yana cikin damuwa yana cikin wani irin wato rashin jin daɗi to idan akwai dukiya aka fitar ta zakka to ya halatta a bashi zakka da haka Allah madaukakin sarki yace wa fir riqabi sai Allah ce wal gharimina haka kuma musulmin kirki wanda yace bashi amma li'islahi dhatil bayn bashi ba na garri ba bashi ba kawai yaje yace bashi sai aka ce ai bashi ya mar yawa me ya faru aka ce ai ya karbi shaddodi ya akai ai bashi ya mar yawa ya akai bashi ya hau kansa aka ce ana bin sa kaza yanzu hanna yana nema wa yake bin sa aka ce ai mahaucin can ne ya karbi naman miya aka ce ya akai kaza aka ce ai mai sai da zabun can ne ana fige mar duk wannan bashi ne na garari wannan bashi ne na garari amma mutum ne mai kokarin nema muhtarif ne, yana da kokarin nema, yana da kokarin tsayuwa, wurin ya nemo wa kansa halal, wurin ya samu wa kansa halal, wurin ya nemi halal, ya rufe asirin kansa, ya rufe asirin iyalansa. Amma sai me ya faru? Sai bashi yau ya hau kansa, gobe bashi ya hau kansa, jibi bashi ya hau kansa. To musulunci ya yarda a bashi ne, musulunci ya yarda a dauki mali za ta mutu, musulunci ya yarda a dauki zakka a bashi, saboda yaje ya biya wannan me, yaje ya biya wannan bashin da yake kansa. Mun gane? To amma fa ba za a ce wa mutum bashi ya hau kansa, sai a ce bashi ya hau kansa. Ko kuma mutum ma shi da kansa yazo ya ce malam da Allah bashi ya mun yawa, ko za a sa ni a cikin zakka? To bashi ya ma yawa, ta ina bashin yaje? Ta ya kaci bashin? Dole sai in an samu akwai waɗanda za su iya dubawa, waɗanda za su iya bincikawa a ga ta ina ya ci bashin, ta yaya bashin ya hau kansa. In an samu bashin na gaskiya ne, bashi ne mai kyau wanda ya hau kansa, wanda shari'a ta yadda da shi, to wannan ya halatta. Wani ya zo ofis ɗinmu da yake muna tare da mutanen zakka, sai ce akramaka Allah, an ce a wannan ofis ɗin ana wa mutane hanya a ba su zakka. Allah na zo ne, wallahi malam ga damuwa, ga bashi, Allah a taimaka ni ma a sa sunana a bani zakka. Wani dan ofis ɗin ce kai dalaji kamala, in dan damuwa da bashi ne ai ba za ta fita nan ba. Wani memba mu ne ya ce kai malam dalaji ka, in dan damuwa da bashi ne to in an kawo ta ba za ta fita nan ba. Ma'ana nan ɗin ma da kake gani, yace in ba su malam ɗin ba, kowa ma a cikin damuwa da bashi yake. So kaga mutum ba zai ce, amma in ka shiga kasuwa, yanzu ko kasuwa ka shiga, in ka samu ƴan kasuwa za su gaya maka wani mai kokari ne, wani ba shi da garari, wani kaza, jarraba ne kawai ta zo ta hau neman sa, ta zo ta hau kasuwa, an kawo abiya dilmi, an kawo abiya dilmi, an kawo abiya dilmi. To wannan babu laifi a musulunci a ɗauki mai, a ɗauki zakka a bashi, domin wataƙila in an ɗauki zakka aka bashi sai ya farfaɗo kuma ya ci gaba. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wal gharibina, sai Allah ya ce me, wa fi sabilillahi, ya halatta a bada zakka cikin abin da bayarwar za ta ɗaga addinin Allah. Mu gane fa, in an ce wa fi sabilillahi, ka san mu a yanzu in an ce fi sabilillahi, kalmar abin da fi sabilillahi take nufi a shari'a daban da yadda aka ɗauke ta fi sabilillahi a al'adance a cikinmu. Yanzu mai barama me yake cewa fi sabilillahi, ba wa mai bara kuɗi kuma ba fi sabilillahi bane. An gane? In an ce fi sadaka, akwai ta wajibi, ita ce zakka ba? To kuma dama ta faɗi waɗanda za a bawa, ga fakiri, ga miskini wanda ake rarrashin zuciyarsa, ga wanda za a ƴanta wuya, ga wanda bashi ya ci shi, duka waɗannan ta ambace su. Kenan kaga tun a farko ta faɗi fakiri, ta faɗi miskini. Mutum ya zo ya ce fi sabilillahi dan bashi da shi, ba shi ake kira fi sabilillahi ba. Abinda ake kira fi sabilillahi cikin abin da in an bayar, in an sa dukiyar, in an yi amfani da dukiyar, akwai ɗaguwar addinin Allah. Yanzu misali, sai aka ce ga wasu matasa suna yin karatun addini amma ba su da damar da za su mai ci gaba, sai aka ce ana son a ba da kuɗi don a ɗauki nauyin karatunsu, ya halatta? Kai ba ko karatun addini ba, sai aka ce ga wani wannan yaran musulmi ne, bayan musulmi ne, ɗan masu ƙaramin ƙarfi ne, ya fara karatu na likitanci, amma yanzu babu dama da zai ci gaba da karatu sai ya halatta a dauki dukiyar zakka a bashi ya ci gaba da karatu, domin in yayin wannan karatun akwai daukakuwar musulunci da addini. Haka kuma a ce ga waɗansu mutane suna zaune ba ilimi, ya halatta a dauki nauyin waɗansu mutane da dukiyar zakka a biya waɗannan mutanen su je su karantar da su. Ko ga waɗansu mutane ba su da gurin da za a karantar da su, ya halatta da dukiyar zakka a je a gina musu makaranta, domin cikin gina makaranta akwai ɗaukakuwar addini. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa fi sabilillah, ya halatta a bada zakka daga cikin dangogi takwas da Allah ya yarda a bada zakka, akwai bada ita fi sabilillah cikin abin da zai daga addinin Allah, cikin abin da in an bayar akwai daukakuwar yunkuri tashi na addini, to ya halatta a sarrafar da zakka akan wannan al'amari. Kamar da na faɗi waɗannan misalai guda uku ko guda biyu, duk ya halatta a yi tasrifin zakka. Amma a ce ga wani mutumi shi ba shi da shi, ana da buƙatar gidansa ya ɗaye, sai ka ce ai fi sabilillahi ne, wannan ba fi sabilillahi bane. Amma kuma zai hana a bashi? A'a, sai a duba faƙiri ne? Eh, to ya sai a bashi dan faƙirancinsa. Sai a duba miskini ne? Eh, ya ka ha halatta a bashi dan miskinancinsa. Amma ba a kira wannan abun a matsayin me fi sabilillahi ba. Kalmar fi sabilillahi istilahinta na shari'a daban da istilahinta na al'ada yadda muka dauke ta. Mu ko mutum ne yake tafiya a layi yake neman abin da zai ci, sai rinka cewa fi sabilillahi, alhali kuma an ka bashi addini ba inda ma zai je, ba ma inda addini zai je. To ya halatta, ba fa ina cewa ba za a bashi ba, za a bashi amma sai a bashi dan me? Dan fakirancinsa ko miskinancinsa. Wannan ya halatta ka bashi, ka bashi sadaka, duka wannan ya halatta, ko zakkar ne ma ya halatta, amma ba shi Allah yake nufin da wa fi sabilillahi ba, sai Allah ya ce wabnis sabili. Haka kuma dan tafarki wanda yake tafiya, buzuri ya yanke masa koda a garinsu koda a inda yake, shi mawadaci ne, mai arziki ne, ya halatta a ɗauki dukiyar zakka a bashi, a yi lissafin abinda zai isar da shi zuwa gurin da zai je, bayan abinda zai isar da shi zuwa gurin da zai je shi, kuma da abinda zai dan masa guziri kafin ya isa inda zai je, wannan dan abinda zai ci, dan abinda zai sha, wa halatta a ɗauka a cikin dukiya zakka a bashi koda shi a inda yake mawadaci ne. Waɗannan nau'o'i guda takwas sai Allah ce faridatan minallahi, waɗannan hukunci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne ya hukunta, Allah ne ya wajabta waɗanda za a ba wa zakka, waɗannan nau'o'i ne guda takwas. In aka cire zakka a cikin waɗannan nau'o'i guda takwas, to ba tai ba. Amma idan zakka ta shiga cikin waɗannan nau'o'i, to zakka ta yi. Shi ya sa musulunci ya sa sa'i mai karɓan zakka. Hatta in ka duba tafsirin Ibn Kathir, Ibn Kathir ya yi magana cewar to shin idan mutum waɗannan nau'o'in mutane guda takwas da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a basu zakka, to shin in an basu, in mutum ya fidda zakka, shin yana jibintar tauzi'in ta ne bi nafsihi? Ma'ana idan mutum ya fidda zakka shine yake jibintar raba zakkar da kansa? Ko kuma a'a, shin idan mutum ya fidda zakka sa'i shine yake da karɓa ya tauzi'in ta? Sai maluma suka ce a'a, in mutum ya fidda zakka a gurin da akwai sa'i amintacce, to kwamitin sa'i su suke da haƙƙin tauzi'in zakka. To amma yaya kuma in ya raba ta da kansa bai bawa kwamitin sa'i ba? Idan ya ba da ita yadda Allah ya ce, a mutanen da Allah ya ce ta yi, amma kuma ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, domin manzon Allah mai tsira da amincin Allah me yake turawa? Sa'i yake turawa suke karban zakka. In ka duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta wa'anda annabi yake tare da su, wa'anda in misali annabi cewa zai yi ku kawo min, a'a annabi sai ya nada sa'i. In zai dan ka duba ko cikin Riyadus Salihina ko kuma cikin wannan littafi Umdatul Ahkam, zaga idan ka je ka Kitabuz Zakati zaka ga hadisai waɗanda masu karɓar zakka suka je wajen Khalid bin Walid. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, a'a, kar ku yi lissafi da kaza da kaza da kaza dinsa, domin ba nasa bane, waɗannan ya ajiye su ne fi sabilillah dan yaki, babu zakka a kansu. Masu karɓan zakka suka je gurin Abbas. Kenan wannan ya nuna maka Annabi yana zaune tare da sahabbansa a gari daya, a wurin zama daya, amma Annabi yana da kwamiti waɗanda suke karɓan zakka. Wannan yake nuna kenan kwamitin sa'i sunna ce tawa ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi yakan tura garuruka a je a karɓo zakka. Wanda ya fidda zakka idan guri akwai kwamiti, yanzu misali a ce masarautar Katagu tana da me, tana da kwamiti na sa'i wanda yake karɓan zakka, zaunanne amintacce, to ya halatta in ka cire zakka ka sai ka ba su. Su kuma suna da list na talakawa, sun san akwai wani a anguwa kaza, akwai wani a anguwa kaza, akwai wani a anguwa kaza, su kuma sai su yi tauzi'inta. To in ba ka yi haka ba fa, da ka cire zakkarka sai ka raba ta da kanka. To da ka raba ta da kankan nan, ka raba a irin mutanen da Allah ya ce a basu, to zakkar ta yi. Amma me ka saba? Ka saba bin tsari sunna na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma zakkar ka ta yi, ba za a ce zakka ba ta yi ba, ana bin ka zakka, zakka ta yi. Dan haka al'ummar musulmi ya kamata mu rarashi zukatanmu, mu yadda da fadda zakka. Kaga yanzu idan ka ce, idan kana wa mutane nasiha kan su fadda zakka, sai su ce maka ai ba su mallaki nisabi. Wato zaka inda zaka dauka, zaka gane mutane suna da gardama dangane da abin da ya shafi dukiya. Yanzu ka duba nawa ne yanzu, har yanzu da ake magana sadaki, nawa ne sadaki?
200
da kadan ne fa. Sai ka ga mutumin da ya mallaki miliyoyi bai yarda ba shi kuma sadaki yayi daraja ya tashi a ce a biya kaza, wannan kuma sai ya ce sadaki yayi yawa. In ka duba kuma shari'a, idan ka duba cikin Muwatta Imamu Malik, Imamu Malik bin Anas yayi maganganu masu tarin yawa, musamman da Imamu Malik ya zo a cikin Muwatta da ya zo a kan zakka ta dabbobi, za a ga Malik ya yi maganganu masu yawan gaske cewar kaza kaza, al-khalidaini al-mukhtalidaini, duk Malik ya yi magana da kansu. Zakkar dabbobin da suke haɗe da waɗanda suke rabe, ba a haɗa waɗanda suke haɗe, kashiyatu zakati, ba a raba waɗanda suke haɗe dan kin zakka, ko a haɗa waɗanda suke rabe. Duka waɗannan ɗabi'u ne da halaye na ɗan adam, na mutane, akan abin da ya shafi dukiya fil kadimi tun a dacan. Musulunci kuma yayi kokarin tsare su, yayi kokarin karewa. Dan haka al'ummar musulmi mu rarashi zukatanmu, waɗanda Allah maɗaukakin sarki a cikinmu ya ba su dama dukiya da za su fidda zakka, to su yi ƙoƙari su yaƙi shaidan su fidda zakka. Abdullahi ɗan Abbas yana cewa salasu ayatin nazalat maqrunatun bi thalasin, ayoyi guda uku sun sauka suna haɗe da uku. La tuqbalu wahidatun biduni qarinatiha, ba a karɓan ɗaya ba ɗaya. Aqimus salata wa atuz zakata, a tsayar da sallah a ba da zakka. Atiullaha wa atiur rasula, abu Allah abu manzon Allah. Anishkurli wa liwalidayka, ka bi godiya kuma ka bi iyayenka. To wanda yace ya yarda zai sallah amma ba zai ba da zakka ba, to sallarsa ba za ta amfanar da shi ba. Kamar in ya yarda zai bada zakka amma ba zai sallah ba, to zakkar tasa shi ma ba za ta amfanar da shi ba. Yau an wayi gari masu arzikin musulmai, manya-manyan mutane ba sa zakka. Kuma musulunci ya yarda a ɗaure mutum a yi lissafin dukiyarsa da ƙarfi na hukuma a fitar mata zakka. To waɗanda aka ce su ɗaure ɗin su ne ma ba sa fitarwa, to ta ina za a samu zakka? Zaka ji musulmi ana cewa wani yana da biliyan kaza, wani ana neman biliyan kaza a gurinsa, wani yana da triliyan kaza. amma ina zakkar take yanzu in mutum yana da 1 trillion naira a cikin musulmai kuma yanzu a kasar nan ana samun wa'anda suke da more than a trillion naira idan mutum yana da 1 trillion nawa ne zakkar sa 25 billion naira to yanzu jama'a in za a raba 25 billion naira a cikin al'ummar musulmi za a rage wani abu ko 2 million naira zaka ba wa mutane a 25 billion fa kudin yana da yawa to da haka wajibi ne zakka al'amari ne na musulunci Allah madaukakin sarki ya wajabtata shi yasa ma bayan Allah ya rubuta sai Allah ce faridatan min Allah sai Allah ce wallahu azizun wallahu alimun Allah fa masani ne da haka karka ga kana da shi amma baka fitarwa to Allah ya sani hakimun kuma Allah subhanahu wataala gani ne cikin abin da ubangiji madaukakin sarki yake hukuntawa ina ba al'ummar musulmi hakuri yau rana dama ta budewa ne ko anan zamu dakata insha Allah wa bin mu karanta daidai Allah ya hada mu cikin ladan sa yake ranar budewa ne la ban yi tsammanin zamu zo haka ba to amma kuma Allah madaukake ya saka mana da alkhairi Allah ya karbi ayyukan mu abinda muka gabatar cikin watan ramadana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana waɗanda suka rasu muna roƙon Allah ya ji kansu ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya raba mu da asarar aiki lallai ina jan hankalin al'ummar musulmai kun ga karatuttuka kamar yadda na faɗa ranar da ake yi a masallatai suna daf da in al'ummar musulmi ba su tsaya ba za su dakata in aka ce yanzu masallaci da generator ake karatu to yanzu fa tada generator a masallaci ya nema ya zama matsala yanzu ka dubi girman wannan masallacin fanka kawai irin ta gargajiyar nan guda 25 ne a masallacin nan idan aka ce an zo karatu irin wannan kana ganin a irin wannan zamanin da yanzu ake zafi za a kashe fankokin masallacin nan a yi karatu da kuma yadda mutane suke shigowa masallacin nan a yi karatu to ranar juma'a kana ganin yanzu za a kashe fankoki kawai a sallah ba fanka to yanzu wannan karatun in ba dan Allah ya taimake mu yanzu nefan nan ta zo ba kuma zaka ji saboda karancin mutan nefan nan ba ta da karfi in ba mutum ya duba la bakin sa jikin microphone din ba zaka ji sautin baya tafiya to in kai wasa a darasi daya wannan kamar inji irin namun nan zai iya cinye lita biyu tsaf zai cinye ta to kenan in za a ci lita biyu kenan duk karatu an yi karatun 2,700 ko da 800 ko kuma za ka yi raundin ɗin figa ka ce an yi karatun 3,000 so idan al'ummar musulmi ba su zage dantse za su iya ba da gudunmawa fi sabilillahi dan me a rinka sayan mai ana irin waɗannan karatuttukawa karatukan ba zai yiwu ba in ko zai samu ma wallahi ya kamata a ce masallatanmu mun cire su daga nefa masallatai wallahi ya kamata su a cire su daga nefa ba zai yiwu a ce mu rinka haduwa a wurin karatu da mu da muke yi da waɗanda suke sauraro a ce kuma ba za mu iya wa Allah hidima da abin da Allah ya ba mu ba dan haka mu dai tunda anan muke nan muka sani to ina jan hankalin mu munan masallaci wanda kafin ramadan din nan an fara yunkurin a ga masallacin nan yaya za a sa mar sola koda da kadan kadan ne misali ai iya solar da za ta iya daukar amplifier da yan koyayen da ba su wuce na gaba ba wata rana kuma ai upgrading in kuma ya samu ma yaya za a yi a dora wa masallacin gaba ɗayansa sola kuma kun ga in mun yi abin nan kanmu muka taimaka yanzu jama'a da dama wallahi wani sai da aka zo dab da ramadan din nan ya rasu wani sai da aka fara da shi ya rasu wani sai da aka ce sallah ta kusa ya rasu wani an je idin ma da shi yanzu nan baya nan mu yi kokari mu ribaci lokacin da muke da shi haka muna kira idan Allah ya sa kwamitin masallaci suka shirya yaya za a yi ko wata-wata ne mutane suna ba da gudumawa dan a ga yaya za a tsira daga wannan masifar da muke cikin ta a cikin wannan kasa ta wutar lantarki. Saboda yanzu in dai sai an dogara da wutar lantarki, to gaskiya gurare da dama karatuka da dama ba za su yi ba. Yanzu in ka duba wannan masallacin ana karatu yau Alhamis ko, ana yi ranar Litinin, ana yi ranar Talata, ana yi ranar kuma Talatar kuma duda Asuba, aƙalla ana karatu guda hudu. Kuma in ka dubi girman masallacin, da masallaci ne babba jami'i, karatu hudu ma yayi wa masallacin kaɗan a sati. To in ka ɗauka iya hudun ma, in an ce ma kowane karatu ɗaya zai yi awa ɗaya, misali in ba nefa a ce karatun zai ci 2,500, iya karatu hudu ma ana ce a sati karatun kawai za su ci 10,000, to ta yaya 10,000 za ta sama masallaci? Ta yaya? Don haka al'ummar musulmi mu fara tunanin yaya za mu yi. Kun ga waɗannan fankokin da kuke gani fankoki ne irin na da, kuma daɗin ma an yi ƙoƙari, ilimi ne ya kawo su. Yanzu ilimi ne ya wuce su, ake ganin kamar daɗin ba basira. Kuma waccan basira ce ta sa har aka samu na yanzu. Waɗannan fankoki ne guda 25, iya kaɗai su wutar da za su ja tana da yawa. Ƙwaya ɗaya sai ta ja fankokin nan na yanzu wurin 10. To yanzu da kake ganin irin unit ne fa, da haka al'ummar musulmi insha Allahu za a fara tunanin a ga yaya za a yi masallacin ya bar me, ya bar nefa, ya koma kan me, ya koma kan sola, wanda shine abin da ake yanzu. Kuma wannan solar kadai wallahi ta ishe ka ka girmama Allah, ka duba abu kawai a sashi haka ya ga hasken rana, amma yanzu kilan tarki kai, gaskiya Allah ya gagara, wallahi Ubangiji ya gagara. Da haka wannan aya ce Allah yake nuna mana mu da muke zuwa irin waɗannan zamuna cewar akwai Allah, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wallahi ya cancanci a bauta masa. Haske ne ɗaya yake haska duniya kaf. Masana kimiyya sun ce wannan wutar, ma'ana ranar nan, in ta haska na awa ɗaya, abinda za ta bayar, inda za a zuke shi a tara shi, zai iya ba da lantarkin shekara 70 idan rana ta haska na one single hour. Inda za a zuke abin a ce an iya tace shi gaba ɗaya, abin da ta haska zai iya ba da hasken shekara 70. Allahumma salli ala Muhammadin. Akwai gayyatoci na ɗaurin aure, akwai iyalan gida da bambiyo, akwai yaronsa ɗan gidan marigayi gida da bambiyo Abubakar insha Allah zai aure ranar Asabat. Ha kuma akwai malam mai kaji, malam Salih, shi ma akwai ɗansa zai aure insha Allah a layin gidan Alaisu Musi, layin layar yare yaro, shi ma dai ran Asabar ne da misalin ƙarfe 11:30. Duka waɗannan auren rake akwai Alhaji Haya Umar, shi ma ran Asabar ɗin ne a can ƙofar gidansa. Duk dai muna addu'a auren rakin da za a ɗaura, Ubangiji Allah ka sanya albarka a cikinsu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma antal haqqu wa dikal haqqu la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatin wa qina adhaban nar. Wani abin yana yi kuwa?